yau da gobe
daga murya Amerika a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amerika a Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma san kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda da kai ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Madalla masu sauraro, shirin yau da gobe a yau yana jihar Kaduna a Najeriya, inda wakilin mu a can Binta Ibrahim Muhammad za ta gabatar mana da shirin. A yau shirin zai tattauna da matasa game da mahangarsu akan tsare-tsaren tattalin arziki a Najeriya, musamman a fannonin da ya shafi rayuwar matasa, maza da mata. Kamar yadda aka saba, a yau ma muna tafi da wani ƙayataccen girki a ɓangaren kwalama. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba zan bar ku da wakiliyar tamu Binta Ibrahim domin jin cikakken shirin na yau da gobe.
Sauraro, barkanmu da kasancewa da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. A cikin ajin namu muna tare da matasa inda zamu tattauna da su akan mahangansu game da tsare-tsaren tattalin arzikin gwamnatin Najeriya ga matasa da kuma mata a Najeriya. Cikin ajin namu muna tare da Haruna Ibrahim Idris, sai kuma Honorable Suleiman Ibrahim Otu da kuma Kail Abba Dandani. Barkan ku da shigo.
Barka da wannan lokaci.
Yanda kuke ganin tsare-tsaren gwamnatin tarayya, musamman ta wannan gwamnatin, akwai tsare-tsaren da suke fada suna bayyana irin yanda suke ganin za su tallafa wa rayuwar matasa da mata a Najeriya. Menene mahangarku akan su waɗannan tsare-tsaren tattalin arzikin, musamman wanda ya shafi ku kai tsaye na gwamnatin tarayya da kuma na jihohi?
To, alhamdulillah, mu dai a matsayinmu na matasan Najeriya waɗanda muke sa rai gwamnati za ta iya share mana hawayenmu, kuma ta fito ta faɗi maganganu waɗanda mun samu nutsuwa da kwanciyar hankali, duba da yanda tun daga zuwan gwamnatin ta nuna cewa za ta yi da matasa, musamman ɗaliban makaranta, a karin fari ta ce za ta ba su tallafi na karatu da rancen kuɗi domin su dogara da kansu ko da sun gama karatu ba aiki. So wannan har dai yanzu ba mu sani ba dai an faɗa, amma dai a matsayinmu na ɗalibai kuma matasa a Najeriya ba mu ga an aiwatar mana da shi ba, shi ma muna nan muna jira. So in ma sun ji wannan maganan da muke kila za su tuna cewa sun yi wannan alƙawari. Na biyu,
kai ka ce ba ku gani ba bayan ana ta yi a cikin makarantu, ko dai kai ne dai baka samu ba?
A'a, to ai mu ne in aka zo makarantun mu za a gani, kuma gaskiya mu dai kam gaskiya ba wai ba mu samu bane. Ai idan Mr. A ya samu zai gaya Mr. B, ko da a labari ake ko in mun fita wurin cin abinci wani zai ba da labarin cewa shi fa ya ji ƙararrawa ta buga na kuɗin tallafin gwamnatin tarayya. Sannan akwai lokacin da kwana-kwanan nan ma ba daɗewa gwamnatin ta yi alƙawarin cewa za ta yi cikin tallafi ne ga ƙananun matasa 'yan kasuwa, cewa za a rage farashin shinkafa ya dawo 40,000 domin talaka da mu matasa masu niyyar yin aure mu samu sauƙin yin rayuwa cikin nishaɗi. Shi ma har yanzu dai ba a san kasuwar da ake sayar da shinkafan nan naira 40,000 ba. So shi ma wannan kila kuma ya zama tuni a gare su. Sannan mu babban damuwanmu ma shi ne kullum komai na ta ƙara ta'azzara, ba mu da aikin yi, gwamnatin ma kaman ba a ɗaukan aikin. To tunda ba a ɗaukan aikin, abin da muka fi so shi ne a tallafa mana. So kuma da aka faɗi wannan za a ba da trailer 20-20 ɗin, shi ma har yanzu ba a bayar ba. To shi ma wannan kaman dai bashi muke bin gwamnatin tarayya. Kuma na ba da alƙaluman shinkafan lokacin da ni lissafi na karanta a makaranta, kuma na san buhun shinkafan nan mudu 30 yake zuwa. So duk buhu ɗaya in ka raba mudu ɗaiɗai, to za ka samu mutum 30 an ba su. A mota ɗaya kuma trailer shinkafan nan buhu 600 ne. To idan ka lissafa mudu ɗaiɗai so buhu 600 zai baka mutum 18,000. Sannan a trailer 20 ɗin mutum 360,000 kenan. a jihar Kaduna misali ko a Kano ko a Jos ko a ina ne zaki samu bari in dauko misali daga jihar Kano inda suke da population sama da mutane miliyan 20 to ka ba mutum 300 da wani abu mudu ɗaya cin rana ɗaya kaga wannan shi ma muna ganin kaman wa'inda aka daura mu alhakin wannan tallafin zai zama da yaudara
kuma akwai wanda aka ce za a bada wasu irin kudade wa gidajen da suke da karancin karfi wato ma'ana talakan talaka na ƙarshe kenan an ware za a tallafa an ce za a bada kamar misali 1000 kaza to duk wayannan su ma tsare-tsare ne wanda zai iya shafan rayuwar mata da matasa din shin ba ku gani a ƙasa ne kamar yadda Suleiman ke faɗa
eh to gaskiya ni dai a nawa bangaren koda yaushe dai ana gaya mana za a yi za a yi a wasu lokuta in kika kalla zaki ga cewa kamar abun mu matasan kuma talakawa waɗanda ya kamata mu amfana kamar ma ba ta mu ake ba saboda zaki ga in kana hulɗa da wani yaron babban mutum zaka ji ya ce maka ya samu kaza na gwamnatin tarayya wanda kuma a koda yaushe na fadin cewa mu talakawa mu ne zamu amfana da ire-iren wannan abubuwan amma kuma a koda yaushe zaki ga waɗancan ne suke samu
to baka ga na kaman da kallefin ku ne tunda wani lokaci yawanci zaka ji an ce online ne wato
da dama zaki ga
amfani da yanar gizo ne za a cika
da dama zaki ga hanya ne wanda iyayensu zaki ga suna kusa da wajen kin san an ce mai uwa a gindin murhu to zaki ga cewa iyayensu na kusa da wajen komai ma zaki ga yaro bai ma san an yi ba kawai sai dai shi dai yaga kuɗi kawai baban shi zai ce mai kaga kaza eh na gani sannan maganan tallafawa matasa ko kuma tallafawa wajen haɓaka irin abubuwa ni a koda yaushe faɗi nake cewa bai ma kamata gwamnati wai ta ce wai za ta bada kuɗi ko za ta bada wani abu ba me zai hana in dai mu din ake son mu amfana a samar mana da abubuwan yi akwai abubuwa da dama waɗanda a da akwai su amma yanzu sun mutumuris misali in muka kalli harkan masaka arewa an santa da harka abin da ya shafi masaka akwai shi a arewa amma yanzu ina yake yana samar wa matasa hatta wa'insu ma zaki ga cewa ma'aikatan gwamnati ta wannan bangaren suna samun saukin wasu abubuwa amma yanzu ina batun wannan abu ni har yau ina kalubalanta akan a ce wai za a bada kuɗi zunzurutun kuɗi kullun zamuna ji dan wani lokaci har kaina bugawa yake zan ji cewa gwamnati ta ware biliyoyin kuɗi za a tallafa biliyoyin kuɗi za a tallafa amma kuma in na kalli unguwar mu yankin da nake in na kalla sai in ga cewa babu mutum daya wanda naji ya ce ya samu wannan taimako ya samu
wannan saboda dambu yayi yawa ne shi yasa bai jimmi
shi yasa nace to me zai hana wannan zunzurutun kuɗin da ake warewa me zai hana a maida su waɗannan irin ma'aikatu ko kuma waɗannan irin kamfanoni wanda ni dan talaka zan nemi aiki na dan dako ne zan yi dako na a safaran kaya ne ko wani abu makamancin ire-iren wannan abubuwa wanda su yaran da muke ganin cewa su suke amfana da wancan ba za su iya zuwa su yi wannan ba kuma wannan zai taimaka mana zai haɓaka mana zai samar mana da abin sannan kuma su karan ita karan kanta gwamnati za ta samu kuɗin shiga a ta hanyar wannan tun gwamnatin baya zuwa wannan gwamnati da a yanzu take ci an sha kira ana ta ce mana matasa mu koma gona gwamnati ba za ta iya samar mana da aiki ba za ta iya ba mu tallafi da yawa matasa mun dunguma mun koma gona ko a kwana-kwanan nan an yi maganar cewa za a raba taki a jahohi trailer taki 20-20
a kowace jiha
amma kuma sai gashi a jihar musamman jihar Kaduna mun ji lokacin da gwamna ya bulle yana fadin cewa shi nashi ma ba maganar trailer 20 bane trailer 500 yake maganar za a raba sai gashi kuma to ai gaba daya mu manoma waɗanda muka ce mun koma gonan dan ganin cewa mun amfana da wannan abu ko hangen ma inda ake rabon wannan taki ba mu yi ba bamu ma san a ina ake rabon ba mun yi ta fitowa muna kiran ina ne ake rabon takin nan amma shi ku kake ji labaran teburin mai shayi
ashe da rai ne ke san ki jahar ma ba da zuciya ta ba komai ruwa da iska akan ke ba zanade na kewa ba idan na samu zayar samin ke ba za na tanka kowa ba siri na rayuwa ta ke ce kuke da ke kira da na amsa kuma a baki dadi
to bar maganar takin nan to akwai shiri na rage radadin talaucin da ake aka tsara wanda zaka ji ana fada kafafan yaɗa labarai cewa an ware wa'ansu iyalai wa'inda suke da karamin karfi wato wanda suke ba sa iya ciyar da kansu kamar a ce dana ɗaya a rana domin ba su tallafi na naira 25,000 duk wata. A irin wannan tsarin kana ganin zai iya taimakawa rayuwar mata da matasa?
To wannan tsari da gwamnati take bayani a kansa cewa ta kullu da shi domin tallafawa musamman gidaje da basu da masu kananan karfi naira 25,000 a wannan labari ne na tibirin mai shaye saboda ni da ido na bai taba gane man gidan da yace ya karba wannan kuɗi. Labarin duniya baya boyuwa idan har da gaske an aiwatar ko babu shakka in kai baka samu ba makwabcinka zai samu in makwabcinka bai samu ba makwabcinka zai samu kuma ko shakka babu labarin zai zo maka baki misali akwai matasa wanda wasu zaki ganci duk wata ko kuma duk bayan wata 6 za a tura musu kudade zaki samu cewa irin mutanen matasan da suke samu wadannan sai kin kirga 100 baki samu mutum da wanda ya samu ba kuma gwamnatin tana fitowa tana cewa tana fitar da wadannan kudaden tana sawa so kin ga mai da kike
ba wanda aka tsara dan su baya kai su musu
wannan ya kamata mu a matsayin mu na matasa ko da yaushe mu zauna mu dinga buga misali da wannan yana nuna maka idan muka dubi wasu cikin musamman yan siyasa wasu cikin shugabannin mu bukata ce ta su ta kashin kan saboda yawanci talabin gwamnatin da ke fitowa zake samu cewa daga ta hannun wakilan da mu matasa muka zaba muka tura ta hannun sa yake biyowa ya zanto cewa abu ne ya koma kamar na yan uwa da abokan arziki idan kana kusa zaka lasa waɗanda suke wahala domin su samu wannan talabin ba sa samu to kin ga wannan babban kalubale ne ga har mu kanmu matasa ya kamata kware mu dinga bai dano
to tsare-tsare irin na koyar da sana'o'i ko kuma ba da tallafi ga kananan yan kasuwa da ake ta yi kuwa fa wayan suna ganin kamar a arewacin Najeriya ko da ba ku cika san mai da hankali ne a shiga yanar gizo don sanin me yake faruwa ba da kuma ciki irin wayannan tallafi din da kuma shiga cikin wayannan tsare-tsaren
to ko yanzu kafin shigo wurin nan gaskiya sai da na duba wayata na ga wani link da aka sa domin ba da wannan tallafin bari in gaya miki gaskiya mu dai daga zuwan gwamnatin nan zuwa yanzu ban san iya adadin bayanai na da na bayar ba ire-ire na kuma na 'yan kasa da suka bayar domin a ba su tallafi har yanzu ba wanda ya samu wannan tallafin kuma bayanan shi nan in an kai ba mu sani ba ana jefawa ne a kwandon shara ko ko a'a gwamnatin tana yi ne don yaudara to mu yanzu in dai ba don yaudara bane ya kamata a tabbatar mana da cewa ana yi ne da gaske ko da abu ɗaya a yi kai akwai waɗanda duk wanda muka ga juna kullun ya ce wai Suleiman ya aka yi ne dai mun daji shiru in ce to ai ba ni ke bayarwa ba kuma ni yanzu shawaran da zan bayar anan a gurguje idan gwamnati za ta yi irin wannan tallafin ta dinga duba yawan girman fadin kasa da yawan al'umma ba zai ka dauko jihar Bayelsa ba kamar misalin da na bayar dazu ka ce zaka ba su duk da dai ba a bayar din ba ba a yi ba kuma alamu ma ba za a yi ba
gani ba ai wai sun ce sun gani ko
ni dai koran tsuwa ne ba zan yi ka fara ba ai ya kamata daidai yawan ku daidai abin da za ku mora na albarkatun ƙasanku.
Malam Haruna, me za ka ce da ƙarshe wani irin misali fata kake da shi ko shawara za ka ba wa gwamnatin inda za a taɓa rayuwar mata da matasa ɗin kai tsaye?
To kafin in je ga wannan zan ɗan yi tsokaci kaɗan dangane da maganin shiga yanar gizo da ake shigo da abubuwa wanda za ka je ka ciki. Kin san wani abu wanda mu a nan arewa ba mu saba da shi ba. Shine batun wannan abubuwan da ya shafi yanar gizo. Ya kamata a ce duk waɗansu abubuwa ire-iren wannan a madadin a dinga mana papa lolo. Ana faɗin cewa ana yi, alhali kuma mu mun san ba a yi din tunda zan yi aboki na zai yi abu. Shi karan kanshi cike wannan fa, so da dama fa zuwa fa muke yi mu biya kuɗi a cike mana. Amma kuma daga ƙarshe sai kiga mun je mun biya a wannan wajen ya tafi a banza. Me yasa nace a banza saboda daga ƙarshe sai kiga sai dai mu ji ana cewa ai an ma gama gaban. Ba tare da mun sa an yi gaban ba.
Don nami, ka karkare mana shirin da ba da shawarwari ga yadda za a fito wa al'amarin.
Shawara ta farko a nan ga gwamnati kamar yadda ta san kofar gidan kowa lokacin zabe ya kamata ta san kofar gidan kowa lokacin da za ta bada tallafi. Mun sani cewa ba lalle ba hannunta ya kai ko ina, amma muna da dakatai, muna da masu unguwanni, muna da sarakuna. Idan har aka fita hannunsu ko babu duk da maganar da ake cewa idan dambuwa ya yi yawa baya jin mai to a bada ba a zuba man bane in dai an zuba ko yaya ne insha Allah yau idan makwabcin ka ya samu ba za ka zo kana ni korai ka san wata rana in yau ya samu gobe kai ma za ka iya samu kin ga anan kana da kwarin gwiwa kuma kana da yakinin cewa gwamnati ta san da kai za ta yi da kai sannan kuma a bangaren mu matasa idan ne akwai masu dabaru masu baiwa kala-kala za mu iya juya shi ta hanyar da ta dace kuma mu samar wa kanmu abubuwan da za mu kasance mu mun dogara da kanmu duk da yake mun sani cewa gwamnatin da shugabannin mu sun watsar da masu baiwa idan muka duba yadda abubuwan ke faru faruwa a sauran kasashe, idan aka ce kana da kalilan baiwa a irin kasashen da suka ci gaba, za ka gwamnati ka zama kayan gwamnati, ba za a taɓa barin ka tafkana wutan gari da gari ba. A nan Najeriya zaki ga tarin matasa masu basira masu baiwa, amma kuma an basu karazabi. Wannan shi yasa barna take ƙara yawa, ta'addanci yake ƙara yawa. To duk waɗannan hanyoyi ne wanda gwamnati idan har ta yi abin da ya kamata, insha Allah duk waɗannan matsalolin za a samu raguwar sa cikin al'ummarmu.
Madalla. To yanzu kuma bari ku saurari hirarmu da Amina Ibrahim mai sana'ar yin tukwanen ƙasa, wato pottery a Turanci. Ajiya Amina, barka da cikowa a ajin namu.
Yawa, barka dai.
To kaman ga ki mace, ga ki ma dai za a ce ‘yar arewa da take dai muna da su Ladi Kwali, Allah ya gafarta mata da sauransu inda su ma suka yi fice a wannan abu, amma ba a cika samun mata Bahaushe ta dage ta daga cikin ɗakinta take yin sana'a irin haka ba, gashi abin ya ƙarfafa kina yin su ta kowane ɓangare. Dame dame kike yi kuma ya ma kika fara shi wannan sana'a? Karatunsa kika yi?
Ban yi karatunsa ba.
To.
Kawai dai burge ni abin yake. To na fara dai ina siya haka, daga baya kuma har na zo na shiga cikin sana'a. Akwai masu haƙoyin ɓin, za su kawo shi, in sun kawo an haƙa a zo ta ina musu fenti har mu na zo kuma daga baya ma mu muke molding ɗin shi da kanmu.
Ba ku ke ƙirƙira, ku ke kwaɓawa, ku kera abinda kuke so kuke. To kaman shi ƙasa abu ne tunda shi ba ƙarfe bane kuma ba katako ba. Da me da me ana ake iya yin shi, ake iya kerawa da ƙasa da in ce shi wannan limbu ko laka. Me kike iya sarrafawa da me?
Oke, abubuwan da ake sarrafawa da ƙasa? Ba abinda ba za a yi ba fa. Duk abinda kika gani muna iya mu yi na ƙasan shi. Har su kunkuru, su tsuntsu haka, duk za a iya kera shi, muna kera suwa. Muna sarrafawa kaman kayan dangin su kayan kitchen, dangin adon cikin ɗaki da adon wajen gida, duka muna yi, muna sarrafa shi da ƙasa.
Tukunyan
da su kuɗe, tukunyan fulawa, ana iya yin su tsuntsu ɗinnan, su kunkuru, duka a na ƙasa. Ana iya shuka kuma a cikin su. Wani sayin kuma kawai a yi su just for decoration dai, kwalli a yi kwalliyan wuri da shi. Sannan ana yin dangin su turaren wuta na tsinke haka da dai bonus haka na turaren wuta.
To idan mutum yana son irin wannan sana'an, da wani irin ƙasa zai yi amfani?
Akwai specific ƙasan da ake da shi. Clay soil ne ake using din.
Mai danƙon nan kenan?
Eh, mai danƙon.
To akwai wasu irin kayan aiki da ake tare da na musamman kafin a fara yin wannan aikin?
Eh, to sai shi ƙasan yin buɗin da ake amfani da shi, sai gurin gashi. Injin ne da yake juyawa, akwai electric one, akwai na gargajiya. Kuma saboda sarrafa yin buɗin ma akwai wanda ake yi da hannu ba sai da injin ba.
To. Ya danganta da girman aiki.
Ya danganta da irin abin da kike son ki haɗa. Akwai abubuwan da hannu ma za ki iya yin shi ba sai da injin ɗin ba. Wani kuma sai da injin ɗin. Akwai na abu modern one, akwai kuma local one. Akwai su abubuwan da irin su ƙasu abu dai da za ka yi gyaggyara shi idan ka gama.
To da wannan decoration. Wato masu sauraro, sai mun ga irin kayan da nake gani yanzu aka tare da ita a wurin aiki wanda ake ci mishi workshop. Akwai irin manya-manyan fulawa bas, wato a wannan tukunyar fulawa masu ban sha'awa. Akwai kwanan cin abinci, akwai na ruwa, akwai murhu, tukunya ne ba dai abin da babu. So abin turaren wuta kusan dai kamar yadda kika faɗa, kika ce har cokalin cin abinci ma kuna iya yi.
Har cokali muna yin plate, cups, jug, buta, tukunyan girki, woma haka kaman na sa abinci, kaskon turaren wuta, randa mai kan fanfo, flower vase, decos, komai dai.
Mai saurari zai iya cewa anya abin nan yana da sauƙi ko kaman idan zan sa kaina in ce zan koya kaman wata nawa ko shekara nawa zan yi kafin zan iya?
Kowa da yanayin shi, cikin dai wata uku
za ka iya samun kai wani abu.
Za ka iya.
Abu ne wanda yake neman jari da yawa ko kuwa dai za ka iya fara kaɗan kaɗan?
Wallahi ba wani jari na kaɗan ba, ba sai da kuɗi da yawa ba. Da jari kaɗan baya buƙatan jari da yawa. Kawai dai in dai akwai wa'innan kayan aikin, to shi kenan. Kana da wurin gashinka, kana da injin ɗin yi ɗin, kuma ga yunɓu, to ba su buƙatan abu. Kuma abu ne da ko a gida za ka yi shi, ba sai ka kama shago ko wani abu ba. Da harka ta social media za ka yi shi a gida, ka ɗaura mutane za su gani su siya.
To kaman wani irin jin hankali zaki wa matasa maza da mata musamman wanda suke ta yararin babu aikin yi ko ba su iya aikin hannu ba da sauransu, ganin cewa kin ciki na zaune daga gida ma kike yin abin ki ga sunan gwanin ban sha'awa sai order kawai ake ta yi.
Wanda daidai ya ce babu aiki bai tashi ya nema ba ne, dan aiki kam akwai shi. Kin ga ko kwali da ake packaging din su kadai, akwai yaron da ke yin kwalin kawai yayyanka za a yi kowane abu zai yi daidai shape din shi, wannan ma sana'a ne.
A ku ce da shi kanshi wannan aikin naku na
mutane da yawa
suna
cikin shi gaskiya, saboda kin ga ko me mun delivery
shi ma samu
yan waka masu penti zami penti shi ma kin ga ya samu abin yi na a zo a yi packaging. Akwai mata na gida da suke zuwa su yi min packaging,
wato sa shi a cikin kwali
ne, muna sa shi a rufe sai mun nade shi cikin irin soso din
na gani
yawa, a sa silicone a nan nade shi sannan mu zo mu saka shi a kwali a nan nade kwalin shi ma wannan kin ga aiki ne tunda kusan kullun sai an yi wannan aikin, sannan ga gashi shi ma gashin kin ganin sana'a ce shi ma nan wurin, wanda suke ci ta kasan sana'an sun kusan mutum 10 in aka ce za a bi shi daki daki tunda kowa da inda ya kware
haka. So, zuwa yanzu zaki iya cewa wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan yana shi wannan sana'a, kuma wani irin daɗi yake da shi tunda kowane abu yana da wa'innan ɓangare biyu?
Okay, dai akwai kalubale gaskiya, saboda wani abin sai an gama gina shi sai ya zo ya tsage, sai kin gama gasawa sai ya zo ya fashe, wani sai an gama fenti ma an yi packaging a mota an je za a kai ya fashe a hanya, to kalubalen shi kenan. Amma fa akwai daɗi akwai riba, sirri ne cikin gaskiya sana'a sosai, mutane da basu gane shi ba. Duk kana zaune daga gida za a tunda abu ne na social media haka, zaka saka shi zai dai ka ji kira gari gari, za a kira ana son kaza ana son kaza, zaka hahada ka tura ma mutane. Sana'a ce wannan wanda mace ko namiji kowa yana iya yi shi, zancen ka ce ba zaman banza ba sana'a ko wani abu duk bai taso ba. Tunda yanzu ni ina gida sai amma kusan sati ban fita ba, a gida ne ake yin komai da komai muke yin shi ba tare da ka fita ba, za ka yi komin ka a cikin gida.
Sai ki ji haruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akai ke ba za na daina kewa ba, idan na samu zayar samin ke ba za na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba kare na waiwaya ba, inda ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa, da an taba ki a jira ne don wakila sai na zo na daukansa, jimirin jiran ki dai dan ki zo na kalle ki kimbiyar Hausa, siri na rayuwa ta ke ce kuma da kin kira da na amsa kuma a baki dadi
da kyau. To bar mu leka madafar mu inda za mu hadu da Hamida Muhammad wacce za ta taimaka mu mai da mu gumiyau, za ta gabatar mana da yanda ake yin shawarma a gida.
Assalamu alaikum. Yau a kitchen din namu zamu kawo muku yadda zaki hada shawarma a cikin sauki ba tare da kin siya ta kanti ko kin yi order ba. Abubuwan da zaki tanada a wurin hada shawarman nan sun hada da fulawa, gishiri, kayan dandano, kayan kamshi kamar su kori, spices da dai sauransu. Zaki buƙaci tarugu da tattasai da albasa, karas, kabeji, ketchup da mayonnaise, sai kuma nama. Imma naman kaza, naman sa ko kuma na rago wanda shine jigon kayan hada wannan shawarma. Sa'annan zaki tanaji sukari dan kadan da dan yeast, shi ma ba mai yawa ba. Yadda zaki hada wannan shawarma shine, da farko zamu fara da kwabin shawarman. Yadda zaki yi wannan kwabi shine, zaki tanado fulawar ki, ki dan samu rariya sai ki dan tankade ta saboda dattin da take zuwa da shi ko kwari. Idan kika gama tankadewa sai ki samu dan gishiri kadan da dan siga madaidaici da dan yeast, shi ma dan kadan ba mai yawa ba. Zaki samu amazubin ki mai dan fadi sai ki kwaba su, ba kamar kwabin spring rolls ba, a shi wannan kamar zaki yi biredi ne, amma kada ya kai kaurin biredi ko fanki fale fale sosai, dan shi ma bread ake kiran shi. Ki tabbata fulawar ta hade sosai, sai ki samu marfi ki rufe wannan hadi da kika yi, sai ki nemi wuri mai dan dumi ki aje shi na dan wani lokaci kamar minti 30, sai ki dauko wannan fulawar ki sake hada ta ki buga ta ta hada jikinta da kyau da kyau sai ki raba ta turi turi yawan daidai wannan shawarma da kike bukata bayan nan sai ki samu abun murza fulawa ki hada wannan hadin naki wato do kowanne ki murza shi da fadi sosai idan yayi fadi sai ki samu abu ki daidaita ki cycle da shi yadda zai zama gwanin ban sha'awa bayan kin gama shi zaki hada shi ya danyi fale fale sosai ba kuma irin sosai din nan ba idan yayi fadi bayan kin gama murza shi yanda kike so sai ki samu dan man gyada sai ki shashafa a jikin shi dama kin tanaji non-stick frying pan dinki kin daura akan wuta wannan fulawar da kika murza ta kika yi ta tayi fadi sosai kuma da dan kauri sai ki samu frying pan dinki non-stick ki ta sawa kina gasa shi in kina gasa shi zaki ga yayi kyau yayi fadi yayi kamshi sosai sai ki samu mazubin ki ki aje sai wannan naman naki idan kika samu naman ki ki tsaftace shi da kyau kafin ki samu abin nika nama kina iya siyo ma mincemeat dinki wanda yake a niki ya danganta akwai wa'inda kuma naman ne kawai zaki yanka shi dan daidai girman da kike so madaidaita kada yayi girma sosai sai ki zo ki dauko shi ki daura tafashin shi akan wuta ki sa mai duk abubuwan tara karni kaman su tafarnuwa in kina bukata albasa mai dandano da gishiri bayan kin sa kin tabbatar cewa ya dahu dan so ake naman ya dahu ba wai ya tafasa kadai ba ya dahu sosai yayi lugub yayi kyau bayan kin gama da wannan nama naki sai ki aje shi gefe gefe guda kuma wannan karas din da kabeji da albasa sai ki samu ki hada coleslaw dinki kaman wanda zaki ci jollof rice ko fried rice da shi coleslaw dinki mai kyau bayan kin gama hada coleslaw dinki sai ki dauko kayan miyan ki su dangin tattasai da albasa banda tumatur sai ki jajjaga shi an fi san jajjage saboda ba a so yayi ruwa sai ki dauko wannan jajjagen naki ki daura a wuta da dan man gidan ki dan kadan shi ma ki dan sa mishi kayan dandano amma ba mai yawa ba saboda naman da za a yi amfani da shi an sa mishi kayan dandano wadatacce sai ki dauko wannan naman sai ki zuba a cikin wannan suyin kayan miyan naki ya soyi sama sama kada yayi baki in ya soyi sama sama naman ya kama sosai da wannan sauce din sai ki sauke bayan kin sauke sai ki bashi ya dan huce na dan wani lokaci idan ya huce sai ki dauko wannan hadin coleslaw din naki shi wannan sauce din ba a san shi da yawa idan zamana dai ya dan fi in aka gan shi dai da na a cikin naman za a san cewa dan sauce ne aka yi amma ba mai yawa ba sai ki dauko ki hada da wannan coleslaw din naki ki juya su gaba daya idan kika juya gefe guda kuma wannan shawarma bread din yana nan a gefe sai ki dauko ketchup dinki sai ki shafa ko ina a cikin wannan dough din idan kika shafa sai ki dibo wannan hadin coleslaw din wanda kika hada da jajjagen kayan miyan ki da nama sai ki zuzzuba daidai a tsakiya kina iya sawa a gefe kina iya sawa a tsakiya ya danganta da yadda zai miki dadi gurin rolling din shi wato gurin nannade shi to idan kika nannade sai ki dauko wannan ketchup din shi ma sai ki kara gogawa a jiki ko flour ki da kika dan aje sai ki goga ko ruwan kwai sai ki goga zaki ga ya nade da kyau gefe guda kuma tun asa da saman shawarma shi ma sai ki rurrufe shi in kika yi duka haka zaki yi a kowane turi na wannan shawarma da za a yi bayan kin gama wannan hadin sai ki dauko wannan non-stick din frying pan din naki ki daura shi akan wuta ki rage wutar sosai sai ki dauko wannan shawarman da kika hada wannan dough din duka da hadin da filling din ciki sai ki daura akan wuta akan wannan frying pan din yana kan wuta sai ki dan samu ya gasu bayan kadan sai kuma sai idan ya dan gasu kika tabbatar ya gasu zaki ji ya fara kamshi sai ki kara juyawa ɗayan gefen shi ma sai ya gasu to idan ya gasu sai ki dauko sai ki a sauke shawarma tayi za a iya ci za a hada zaki iya sha da tea zaki iya sha da duk abin da kika dama zaki iya sha kuma da kowane irin juice wanda kike ra'ayi
to masararo iyakacin abin da muke dauke da shi kenan a yau
to a gaida malama Binta da haka kuma muka zo ga karshen shirin namu na yau A madadin wakiliyar tamu ta sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna, Najeriya, Binta Ibrahim, da dukkan waɗanda aka ji muryoyin su a cikin shirin. Sai Fiona Nandudu da ta daidaita mana sautin shirin. A washar ki sallama da ku daga nan Washington DC. Sai anjima ku.